sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da 41 sai kuma Clubhouse din da kuma tashoshin mu na VOA Africa akan mita 102.5 ha kuma masu tsaron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama tashoshin kai tsaye a tashoshin wato gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da su son kama tashar to suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Eh assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren A cikin shirin za ku cewa an tabbatar da mutuwar mutane uku sakamakon rushewar wani gini a Lagos sai kuma jihar Taraba inda aka horar da matasa har su 200 yadda za su sarrafa computer domin dogaro da kai kana yau ku ne za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku sai kuma labarin wasanni tare da Muhammad Awal Garba daga Kamaru kana mu kawo muku sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Sauraro assalamu alaikum. Shugabannin Amurka ba su saba mai da kasar Saudi Arabia ta zamo zangon su na farko a ziyarar su ta farko zuwa kasashen ƙetare idan sun hau kan wannan kujera ba. Amma Donald Trump ya saka ta a matsayin zangon sa na farko a tafiyar sa ta farko zuwa kasashen ƙetare a matsayin shugaban ƙasa. Wannan ya ƙara ba da mamaki a saboda aƙidar sa ta fifita Amurka kan komai a yayin da yake kamfe da kuma kiran da yayi na hana musulmi shiga Amurka inda daga baya har ya fito da takardun umarnin da suka yi kokarin takaita maziyarta daga kasashen musulmai guda shida. Saudi Arabia kasar da ke da tsohon tarihi tsakaninta da Amurka ta bangaren tsaro da kuma harkokin mai bata cikin kasashen da aka haramtawa shigowa Amurka. A ziyarar kwanaki uku da Trump zai yi a wannan daula da ke gabas ta tsakiya, za a bayyana wata yarjejeniyar sayarwa da Saudi makamai na kuɗi fiye da dala miliyan 100,000, yayin da sarakunan Saudi suka gayyaci shugabanni daga ƙasashen musulmai daban-daban domin su gana da Trump. Shugaban da yake fuskantar ƙarin rigingimin siyasa a gida, yayin yar amfani da wannan ziyarar don nuna cewa gwamnatinsa shugaba ce a idon duniya ta hanyar kulla ƙawance da shugabanni musulmai. Wajen yaƙar abin da Trump yake kira musulmai masu aƙidar ta'addanci. Kalamun da Saudin ba sa so amfani da shi. Ministan harkokin wajen Saudi ya faɗa manema labarai a farkon watan nan cewa wannan ziyara za ta kawar da tunanin da wasu ke cewa Amurka ta tsani musulmi. Wani dan majalisar wakilan Amurka dan jam'iyyar Democrat Thomas Suzy wanda yake dan kwamitin harkokin wajen Amurka a majalisa wanda ke kula da harkokin gabas ta tsakiya ya faɗa wa VOA cewa yana da matukar muhimmanci shugaban kasar mu yayi magana da shugabannin kasashen musulmai a duniya domin tantance su waye abokanan mu domin yin aiki tare da su domin murƙushe makiyan mu haka kuma ya kamata mu gane cewa akasarin musulmai a duniya mutane ne masu kirki da son zaman lafiya waɗanda suke da imani mai ƙarfi na son a zauna lafiya a duniya baki daya
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a yau Juma'a cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin ƙara azumar farmakin da ake kaiwa kan yan Daesh ko kuma ISIS a ƙasar Syria. Mattis ya bayyana wannan sabon mataki a zaman na dabarar yaƙi inda ya ce za a mai da hankali daga matakan koran mayakan ISIS daga wuraren da suka kama a maimakon haka a mayar da hankali wajen yi musu ƙawanya a dukkan wuraren da suka yi tunga. Martins ya ce manufar haka ita ce ta hana mayakan sulalewa su koma kasashen da suka fito ta yadda a yanzu za a iya samun sukunin gamawa da su maimakon a shawo kansu kawai. Ya kara da cewa mambobin ISIS da ke yammacin masu ba su da mafita inda dakarun Iraki suka ce a farkon satin nan sun kewaye birnin duk da dai abu wani canji a cikin yadda haɗakar dakarun ke aikin nasu.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Sudan ta Kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watannin Yuli na shekarar 2016 zuwa watannin Janairu na shekarar 2017 a garin Yei. A yau Juma'a aka bayyana wannan rahoton da bangaren kula da haƙƙin ɗan adam na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu da kuma ofishin kula da haƙƙoƙin ɗan adam ya wallafa. Rahoton ya kuma bayyana wasu ayyukan laifi na yin harbin kan mai uwa da wabi akan fararen hula da zaben wasu ana kashe su da kuma sace-sace da ƙona kadarorin fararen hula gami da faɗe ga 'yan mata da kuma manyan mata da ƙanana ciki har da waɗanda suke ƙoƙarin guduwa daga yaƙin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce laifukan za su iya zama laifukan yaƙi ko kuma laifukan cin zarafin bil'adama wanda ya ba da damar ci gaba da bincike. Rahoton ya ce fadan ya barke ne yayin da sojojin da ke goyen bayan gwamnati suka bi abokin hamayya Salva Kiir kuma tsohon mataimakin sa Riek Machar. Fadan ya barke a hanyarsa ta guduwa abinda takardun suka ce kenan. Rahoton ya ce rikicin ayi ya kara nuna irin matsayin da aka kai na dauke kai a Sudan ta Kudu wanda ya haifar da maimaita tashe-tashen hankula a fadin kasar. Sudan ta Kudu na cikin shekara ta hudu kenan a cikin tashin hankali tunda fadan ya barke tsakanin magoya baya da kuma abokan hamayya Kiir a watan Disambar shekarar 2013. Majalisar Dinkin Duniya ta ce fiye da mutane miliyan 1.8 ne a Sudan ta Kudu suka tsere daga kasar da kuma wasu miliyan 1.9 da suka rasa mazaunansu sakamakon fadan.
Syria ta yi Allah wadda da harin da dakarun da Amurka ke jagoranta su kai akan wurin da sojojin gwamnati ke suke wanda jami'an Syria suka ce yayi sanadiyar mutuwar mutane dewa da kuma lalata kayayyaki. Jami'an Syria sun faɗa a yau Juma'a cewa harin na jiragen sama da aka kai musu da iyakar ISIS da Jordan na daƙile ƙoƙarin sojojin Syria wajen yakar ISIS din. Russia wacce take mafi kusanci da gwamnatin Syria ta kira wannan hari akan inda sojojin gwamnatin Syria suke zaman wanda bai dace ba. A jiya Alhamis ne jami'an Amurka suka ce jirgin dakarun haɗakar ya kai hari akan mayakan da ke goyen bayan gwamnatin Syria da suka ci gaba da sabawa yarjejeniyar ware waje domin horas da mayaka na musamman a matsayin sojojin sa kai na Syria. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu faro rahotannin da rahoton rushewar gini a Lagos wanda ya dalilin mutuwar mutane uku kuma ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kayan zide jami'an hukumar bada agajin gaggawa na jihar Lagos Lasema sun gano gawawaki biyu ƙarin guda da aka samu a wajen da wani gini mai hawa uku ya ruguje a unguwar Ilasa Maja dake birnin Lagos. General Manager hukumar Lasema na jihar Lagos Mr. Adesina Tiamiu shine ya sanar da hakan. Wannan adadi dai yanzu ya kai ga yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zuwa uku a inda kuma aka ceto 19 inda kuma suke samun magani a asibitoci daban-daban dake birnin Lagos. Har yanzu dai jami'an suna ci gaba da gudanar da bincike ko za a gano wasu da ransu a harabar wannan gini mai hawa uku. Ga dai abinda wani jami'in hukumar ke shedawa yan jaridu a wajen da hatsarin ya auku.
That's at the time that I got here, I met my colleagues and the emergency response team supporting us with a deal to get fortunate incident.
Yace ka yanzu ana ci gaba da tono wayanda wannan gini ya rutsa da su kuma akwai gawaki da aka gano to ko me ke haifar da hakan. Tambayar kenan da naiwa engineer Usman Alkali Mahmudu na kungiyar injiniyoyi ta Najeriya.
Komin da zaka yi kamar issue maganan gine-gine ya cancanta a ce akwai abun da kira da Hausa binciken kasa sha auna kasan yaya yake wane ne abun ga gini zaka yi mashi wane ne awan abun ga me zai maka zurfin ginin da zaka yi ce ka samu labarin nan ka dauki kasa ka kai abun da ke laboratory wajen binciken da na'ura a duba me ne ke wannan kasan ya kusa me ne za a yi ya yi mai da za a yi gyara ina kun gyaran zai kama a gina kai shi an yi wannan gyaran kun kuma a'a ya nuna kasan yana da stability da zai dauka abin da za a yi to akwai shirin da za a yi in bai yi ba akwai irin gya akwai muna da different type of foundations na gini to ya danganta ga irin ginin da za ka yi abuga ba abin wannan dokan shi yasa muke samu yawan rugujewan
gidaje dai ba sabon abu bane a birnin na Lagos. Baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Ijaya bado jaya dauke no foundation is permanent.
To a can jihar Taraba ko matasa da yawan su ya kai 200 ne aka horas domin amfani da computer saboda dogaro da kansu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Horizon Day za ta ma ba matasan jihar ne damar iya sana'a ko aiki ta hanyar yanar gizo da ma sanin sabbin dabarun yaki da zaman kashe wando. Asali ma wannan damar za ta ba matasan zarafin gabatar da ayyukansu ne ga gwamnati ko kuma kamfanoni a gidaje ba tare ma da sai sun je aiki ba. To koya ma waɗanda suka ci gajiyar shirin ke ji a yanzu ga ta bakin wasu da aka hora su.
Ni ne mai sunan Caleb Ibrahim daga Kurume Local Government. Wannan koyarwa da aka yi na ji dadi sosai domin koyarwa din ya buɗe mu idanu kuma barin saken zauna a gida ina kuka rashin aiki ba. Na biyu zan iya samu abinda zai yi through wannan program din nan har ma in samu abinda zai biya bukata da shi.
Sunana Abdullahi Shuaibu daga Sendir Dewot na karamar hukumar Gasol. Dangane da wannan horarwa gaskiya akwai matukar amfani sosai mun ga shi gaba domin gwamnati da ta shure ba mu ga irin wannan ba amma yanzu mun zo mun gani gwamnati Baba Buhari a gaskiya mun ga shi gaba sosai akwai aiki wanda za a bude wa mutane talakawa yara manya kowa da kowa wanda yake da ainihin masayi na gaba da sakandire zuwa sama.
Tumana tafa dogo daga gashaka gayan ward ta gefen digital na samu irimi mai yawan da zai yanzu na san yanda zai yi aiki da computer. Na gode man shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya initiate wannan program.
Kwa kwanaki gwamnatin jihar ta ma shirya irin wannan horo ko da yake horon ya bar baya da kura biyo bayan zargin cewa ƴaƴan wata jam'iyya ce ma kawai aka gayyata batun da ku a wancan lokacin gwamnatin jihar ke ma musantawa. To sai dai kuma ganin abin da ya faru ne ma ya sa ministan harkokin mata da walwalan jama'a Sanata Aisha Juma'a Hassan da ma wasu ƴan majalisar wakilai hada gwiwa wajen shirya wannan horaswa da zimmar samar da aikin yi ga matasan da ba su da ayyukan yi a jihar. Honorable Garba Garba ce dai ɗan majalisar wakilai ne daga jihar Taraba na mako cikin waɗanda ke wannan yunkuri.
Wa za mu koya musu ayyuka na hannu kuma za mu ba su aikin yi da kuma yadda zurfin iliminsu yana hannunmu to saura kiris dukansu za a sama musu ayyuka na yi. Idan ana gudanar da gwamnati ba batun kuma jam'iyya.
A yayin da talauci da kuma rashin ayyukan yi ke ma dabaibaye matasa a Najeriya, Mr. Thompson Garba masani ne kan harkokin sadarwa ya ko bayyana rawar da ayyukan kafofin sadarwa da ma computer za su taka wajen samar da ayyukan yi ga matasa a yanzu.
Ayyo babban kafan sada labaru a duniya na idan ka ɗauki Facebook na beshi shine Google to illan ba zai zama to da sauki fiye da taimakon da zai ma mutane.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kinyara Allah na nan haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta.
To madalla kafin mu buɗe layukan namu bari mu shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
To assalamu alaikum muryar Amurka, kuna tare da Rufai kan tariya daga jihar Nasarawan tarayyar Najeriya.
To Rufai, me ra'ayinka wannan daren?
To yau zan miƙa godiya ga gwamnan mu ta jihar Nasarawa Haji Umar Tanko Almakura saboda ayyukan da yake mamu a cikin garin Nasarawa. Ya cancanta a yaba ma wannan gwamnan domin hanyar da ya taso daga Kefi zuwa Nasara na ga kungiyoyi suna ci gaba da gyaran hanyar nan. To muna miƙa godiya ga wannan gwamnati da babban murya da a wannan suna amfani da wannan gidan rediyo.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma Allah ya sa mahukuntan da aka yi wannan yabo domin sun ji ka. Yanzu sai jihar Plateau, waye daga jihar Plateau, makwacciyar jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Kuna magana da Baba Bokka ne daga nan karaman hukumar kamfan a jihar Plateau, Nigeria.
To Baba Bokka, amma sai ka dan kashe rediyon ka saboda ina jin murya na ciki.
Wato na warayi yau kira ne zuwa ga shuga ministan ayyuka na jihar na Nigeria gabaki daya.
To yayi me?
Saboda hanyar da ke tsakanin Shandam da Lafiya, hakika wannan hanya ta lalace. Saboda haka muna roƙon ministan ayyuka ya taimaka ya sa wannan hanya cikin ayyukan da zai yi.
To ba ba
ka. Saboda duk wanda ya bi hanyar nan ya tabbata akwai wahala ce. Allah ya sa tashi lafiya.
To mun gode ba ba ka, kuma Allah ya sa mahukunta da kai wannan roƙon sun ji ka domin biyan buƙatunku. Yanzu mun samu kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ke magana?
Allah dai Ibrahim Ayawa barka da aiki, sunana Alhaji Sagaro, mai rediyo da rikoda.
Mai rediyo da rikoda kawo Kaduna. To
nagode, nagode ma Allah da. Alhamdulillah ni ina so yi jan hankali ne ga al'umman mu ta jihar ta Najeriya kaman sarkin shali ma arewa.
To
ya kamata arewa mu iya bakin mu. Bayan da za a yi mu samu wanda za a tsaya ana tsaya jita-jita sai lokacin da shugaban arewa shugaba ya fito daga arewa, yanzu irin wayannan maganganun da mutane suke yadawa za a ci cewa Baba Buhari ya mutu, fadin da za ka ji shi illa arewacin Najeriya. To duk wanda yake tunanin cewa Baba Buhari ya mutu, to ya kwantar da hankalin shi dan lokacin shi ya yi zai mutu, shi ma zai mutu. Kai duk mutumin da yake ya san ana tashi to ya san zai mutu, dan haka rayuwa da mutuwa duk na Allah ne. Da haka muna kira ga al'umma, ya kamata tsoron Allah ka riƙa yaɗa abin da ya fi alkhairi daga faɗo abin da ba alkhairi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce magana kai shiru. Da haka Baba Buhari Allah ya ƙara masa lafiya, kuma Allah ya tashi ku lafiya. Alhaji Musa Garo,
Alhaji Musa Garo, mun gode da wannan ra'ayi naka. Allah ya sa kuma 'yan Najeriya gaba ɗaya ba 'yan arewa ba sun ji wannan shawara da ka bayar. Muna jihar Kebbi, waye a jihar Kebbi?
Alhaji Sani gwani ne kai a jihar Argungu.
To Alhaji Sani, me ra'ayinka wannan daren? Alhaji Sani, muna jin ka. Gaskiya ka buɗe rediyon ka kuma ka tsaya kusa da shi. Ga murya na, ga murya ta ina ji a ciki.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Barka da dare.
Barka ka dai, wa ke magana?
Yauwa, sunana Abubakar, da aka fi da suna malam cikin kare karamar kumar kubon.
To Abubakar, me ra'ayinka?
Yauwa, ra'ayin a wannan dare na ran juma'a nan, ina so da Allah ina gayyatar masu kamfanonin waya da Allah muna da matsalar tsaji a cikin mazaɓanmu na kare, da Allah zo ko guda ɗaya babu a cikin ƙwaryen yau na namu na kare, da Allah zo a sabu ko MTN ko Tisalat ko jen, dan Allah su zo su dan kafa mana ko guda ɗaya, da Allah muna mura da rafi, dan Allah akwai ƙauni ku da kuke kewaye da ainihin wasu ɗinan namu, dan Allah su zo su kafa mana sabis ni koke da nake ce ainihin masu kamfanin waya ni su gare su rike duka wannan koke, dan Allah su da wasu
kamfanin. Allah sa sun ji wannan, saboda ko ba komi ma ai kasuwanci ne za su yi. Yanzu mu je Kano, waye? Waye a Kano?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Umar Abdul Mullaja, kuma ina kiran ku ne da kanan karaman hukumar wutar cikin jihar Kano.
To Umar Abdul, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina shine gaskiya gwamnatin APC ba ta kwankwasa adalci ba. Da kamata a ce kwankwaso shine ya ba da gudunmawa fiye da kowa a Najeriya. A yau kwankwaso ya zama abin kararewa, wai a ce gwamnatin jihar Kano tana caccakarsa, amma shugaban kasa Muhammadu Buhari ko shugabancin jam'iyyar APC har yanzu babu wanda ya yi masa.
To mun gode Umar Abdu, ai ra'ayin riga. To muna Kebbi, waye a Kebbi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da ɗan Asabe mai fata ya wuce.
To da sabon mai ra'ayinka.
To gaskiya ni yau ina so in yi tsokaci dangane da kace nace da wasu ke yi dangane da musayar da aka yi tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan Boko Haram.
To kamar me?
To ni ra'ayina shine duk mutumin da bai gamsu da wannan musaya da aka yi da 'yan Boko Haram ba, to ya zo ya shiga gaba ya dauki bindiga ya shiga dajin sambisa sojojin Najeriya su mara mishi baya, domin wannan rashin imani ne. Duk mutumin da ka je na sukan wannan musaya da aka yi, wallahi ba shi da yaro ko guda a ciki. Sannan akwai wani kusa a jama'ar PDP da ya zo fito ya fara sukan wannan mataki da aka dauka, inda akwai 'ya'yansa ciki, wallahi ba zai wannan suka ba. Saboda haka mu 'yan Najeriya muna yaba ma sojojin Najeriya dangane wannan yunkuri da suka yi su bato waɗannan 'yan mata. Allah Ubangiji ya musu jagora.
Mun gode da sabi mai fata. Ai ra'ayin riga hagun wani daman wani. Bari mu je Kaduna. Waya Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da sunana Sa'adu mai kemis daga Kusa-Atlant cikin birnin Zaria.
To Sa'adu mai kemis, me ra'ayinka?
Alhamdulillahi ina muku fata alheri. Kuma a da nake fito in yi ko sadakarwa ga mai kira gwamnan jihar Kaduna shine game da batun albashi na ma'aikatan gwamnati, musamman ma'aikatan lafiya, wanda a halin da ake ciki a duk sanda ya kasance na cewa an samu albashi za ka samu ma'aikatan lafiya kusan su ne jana baya, hasali ma akan ja da wata biyu wata uku kafin a ba su haƙƙinsu. So ba mu sani ko mai girma gwamna ko yana da masaniya kan wannan koko, a'a bai da masaniya, to ya sani. Domin a zahirin gaskiya mutanen nan da suke ake son su gabatar da aikin su suna da matsala, suna da iyalai, suna da sauransu. To amma za ka samu cewa kusan a halin da ake ciki a yanzu ma kusan kowane ma'aikaci daga local government zuwa wanda suke state government sun samu albashi, amma banda ma'aikatan lafiya.
Kuma baka san, baka bincika ka san ko me yasa haka na ba.
Da ya kamata ya duba al'amarin don ya inganta aikin, kamar da ake magana ana ta rigima wasu asibitoci a wasu kowane gunduma. To kuma muna da karancin ma'aikatan asibitocin ma kansu baya ga an yi.
To Ubangiji Allah sa gona ya ji. Ya ji ko kuma hajiman shi sun ji domin gyara a wannan al'amari, in dai in haka ne. Yanzu muna jihar Bauchi. Benue, waye a Benue?
Dan tsoho da malam Bago na malam Anan, makarantar jihar Benue.
To dan tsoho, me ra'ayinka wannan daren?
To a wannan daren dai a gaskiya muna godiya ne ga gwamnatin jihar Benue, ta yadda ta san da wato ta shigar da Hausawa ko kuma musulmai cikin harkokinta na gwamnati. Muna mata godiya kuma Allah Ubangiji ya tsara mata godi ya kuma saka mata da alkhairi. Domin matsayi kusan guda 18 ta ba Hausawa ko musulman jihar Benue. Muna godiya alhamdulillah, mun gode ma wasan ɗayan da ke bakin ƙoƙarin sa ta wajen jawo Hausawa 'yan arewa cikin arewa ta ƙoƙarin taimaka musu da waɗansu ayyuka hakan nan da muka sani.
To da kiran ɗan tsoho daga jihar Benue ne muka rufe layinmu a yau, sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu mai kuwa mai komai ya kai mu muka buɗe layukanmu, sai a yi ƙoƙari a kira domin bayyana ra'ayoyi. Yanzu muna godiya ga waɗanda suka samu damar yin hakan. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
A ci gaba da ake yi da gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka a mana'in ƙasar da shekaru 17 a ƙasar jamhuriyar Gabon, ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kara da kulob ɗin kwallon kafa na ƙasar Ghana, anda ƙasar ta Ghana ta watsa kwallaye guda hudu a ragar ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ita kuma ƙasar ta Kamaru bata jefa ko kwallo guda ɗaya a ragar ƙasar Ghana ba, sai kuma fitowa na biyu da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi suka kara da kulob ɗin ƙasar Guinea Conakry, anda suka yi kunnen doki kowanne ya jefa kwallo ɗaya a ragar ɗan uwansa. Ƙasar Kamaru tana jiran mai masaukin baki ta kwarata kasar jamhuriyar Gabon, anda za ta gani cewa ko za ta iya samun wucewa zuwa mataki na biyu, in kuma ba haka ba za ta tara yanata ta dawo gida. Kana yanzu kasar jamhuriyar Kamaru tana da maki ɗaya tilo akan allon gasar. Sai kuma gasar La Liga na kasar jamhuriyar Kamaru, anda aka kwashe makonni 14 ana fafatawa, kulob ɗin Edin ta zamo na farko a allon gasan ƙwallon kafa na wannan shekarar da maki 29, sai kuma kulob ɗin Stade Rennais tazo ta biyu da maki 25 kana kurab din UMS take da mazauni na uku da maki 24 sai kuma waɗanda suke nan a Jallayi akwai kulab din Kanon da Yawunde anda ita kuma take da matsayi na 16 da maki 14 kulab din New Star ita kuma take da mazauni na 17 da maki 10 sai wanda ta dauki mazauni na 18 ita ce kulab din Lyon Blessé anda take da maki 6 Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yankin kuryar arewacin duniya da ake kira Arctic yana ƙara dumama fiye da kowane yanki na duniya. Har ma wasu rahotanni na kwana-kwanan nan sun ce saurin yadda yankin yake dumama ya ninka na sauran sassan duniya. Wannan na nuni da cewa yankin da a can baya bil adam baya iya zuwa yanzu yana samun kwararan jama'a da ke kai kawo. Dumamar yankin na Arctic na da hadari ga tsirrai da halittu da suka dogara kan yadda yake a yanzu, wanda kuma tilas a samu daidaiciyar hanya na kula da su ko kuma za a rasa su har abada. Wannan majalisar da ta kunshi kasashe 8 da ke wannan bangare cikin yankin da kuma wakilan kabilun da ke zaune a cikinsa sukan yi taron ministoci bayan kowace shekara 2 wanda ke samar da sukunin takarar wannan damuwar da tsara ayyukan raya kasa waɗanda za su yi la'akari da yanda yankin yake. A ranakun 10-11 ga watan Mayu a Fairbanks, Alaska, majalisar ta yi taron ministoci karo na 10 wanda ya kawo ƙarshen shugabancin shekaru 2 na karɓa-karɓa da Amurka ta yi a majalisar. A ƙarƙashin shugabancin Amurka, majalisar ta kammala gwaje-gwaje da kimanta yadda za a gudanar da aikin hanyar sadarwa a yankin da kuma ƙaddamar da sabon tsari na adana bayanai na jiragen ruwa da ke bin yankin da kuma aiwatar da yarjejeniyoyi 2 da mambobin majalisar suka rattabawa hannu a taron nasu da ya gabata na kyautata ceto a yankin da kuma gaggauta kai ɗauki idan aka samu malalar mai a yankin na Arctic. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da na wasu kasashe sun rattaba hannu akan wasu rajinoyi da za su haɓaka haɗin gwiwa ta fuskantar kimiyya a yankin wanda zai tabbatar da zaman lafiya, haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin mutanen yankin da kuma yin la'akari da cewa sauyin yanayi na barazana ga yankin da kuma ɗaukar matakan da suka kamata. Amurka ta samu kanta a shugabancin majalisar a lokacin da yankin ke fuskantar ƙalubale. Majalisar ta kasance turken bi domin haɗin kai. Tillerson ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da kasancewa cikin majalisar. Ya ce shugabancin majalisar da Amurka ta yi ya ƙara mata ƙarfin ci gaba da aiki nan gaba. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Shugabannin Amurka ba su saba mai da kasar Saudi Arabia ta zamo zangonsu na farko a ziyararsu ta farko zuwa kasashen ƙetare idan sun hau kan wannan kujera ba, amma Donald Trump ya saka ta a matsayin zangonsa na farko a tafiyarsa ta farko zuwa kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ƙasa. Wannan ya ƙara ba da mamaki saboda aƙidarsa ta fafutuka ta fifita Amurka kan komai a yayin da yake kamfe da kuma kiran da ya yi na hana musulmi shiga Amurka, inda daga baya har ya fito da takardun umarnin da suka yi ƙoƙarin takaita maziyarta daga ƙasashen musulmai guda 6. Saudi Arabia, ƙasar da ke da tsohon tarihi tsakaninta da Amurka ta ɓangaren tsaro da harkokin mai, ba ta cikin ƙasashen da aka haramta shigowa Amurka. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a yau Juma'a cewa shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin ƙara azumar farmakin da ake kaiwa kan ƴan Daesh ko ISIS a ƙasar Syria.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin nan na Abul Yahuce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai sai da Hamdu da ba da umarni, sai injiniyan mu Darl Smith. Ni Ladan Ibrahim ake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.